This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka kuke sauraro kan mitoci 19, 41, 16, 49, da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron mu a jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku sauraron wannan tasha ta yanar intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a wannan safiya ga kanun labarai.
Bama mai da dama da suka tashi a jiya yayin dalilin mutuwar mutane har 20 a Iraki. Tun jiya ne ƴan sanda a birnin New York suke neman wasu mutane biyu waɗanda ake tuhuma da aikata kisan laifin kisan kai. Kasar Eritrea ta sa kafa ta yi fatali da rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewa kasar tana take haƙƙin ƴan kasar nata.
To Allah kyauta.
To wannan ya nuna cewa su ƴan majalisun nan da alama za su tsaya duk lokacin da wani abu ya shugaba legislation aka kawo musu, za su yi tunanin cewa a ba su da wani ubangida in ban da kasan nan da kuma Allah da suka saka a gaba.
Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da kenan Amurka kan zaɓe da ƙwarin gwiwar da haka za ta baiwa wakilan majalisun dokokin tarayyar Najeriya. Ana ci gaba da yaba matakin mai da helikwatar sojojin Najeriya zuwa Maiduguri. Za mu kawo muku shirin demokradiyya a yau. Da farko ga labaran duniya.
Masu aure tare da sallama. Baba mai da dama da suka tashi yayin dalilin mutuwar mutane har 20 a jiya Talata. Wannan lamarin ko ya faru ne fadan gwamnatin kasar Iraki wato Baghdad wanda yake karkashin barazanar ƴan kungiyar ISIS. Wannan harin bom din da yafi muni ko shine wanda wata mota ke dauke da bom din da ya tarwatse akan babban titin nan da ake kira titin Palestine da yake da yawan zirga-zirgan jama'a wanda kuma nan ne matattaran kantunan abinci. Wasu rare kuma da aka yi wahari sun hada da motocin sentry na sojoji da kuma kasuwa. Sai dai kawo yanzu ba wanda ya dauki alhakin aikata wannan aika-aikan. Sai dai kuma ƴan kungiyar ta ISIS sune suka kai ire-iren wannan har-haren a cikin birnin na Baghdad. Amma kuma sun dauki alhakin kai hari a wani ginin karamar hukumar da ke Amirat Al-Furjat wanda ke kudu da birnin na Baghdad. Wanda a wannan wuri wasu ƴan kunnar bakin wake biyu ne suka tada bom din da suka yi jigida da shi. Wanda ya halaka su kana ya kashe wasu mutane 8 kuma.
Tun jiya ne ƴan sanda a birnin New York suke neman wasu mutane biyu da suka tsere daga gidan kurkuku inda aka tsare su waɗanda ake tuhuma ko kuma aka tsare su saboda laifin kisan kai. Rahotanni wato an gansu suna tafiya kan titi cikin matsanancin ruwan sama da iska mai ƙarfin gaske. ƴan sanda da yawan gaske ne aka gani suna dauke da bindigogi sun gitta gonaki da filaye a garin Willsboro. Su dai waɗannan ƴan sandan suna kokarin ganin sun kame waɗannan fursunonin biyu ne masu suna David Sweat ɗan shekara 34 da haihuwa da kuma Richard Marty ɗan shekaru 48. Mahukunta suka ce sun yi imanin cewa waɗannan mutanen suna tafiya ne da ƙafa bayan sun arce daga gidan fursuna inda ake tsare da su kusa da bakin iyakar ƙasar wato jihar New York da kuma Canada. An fargada neman waɗannan mutanen ne bayan mutanen Willsboro sun ba da rahoton cewa sun ga wasu mutane suna tafiya cikin matsanancin ruwan sama da iska mai ƙarfin gaske ba tare da suna saye da wani abu na kariya ba. Yanzu haka dai mahukunta sun ba da tukuicin $100,000 ga duk wanda zai ba da bayanin inda zai kai ga kama waɗannan mutane biyu. Gun robber gidan fursuna da ake tsare da su sun gano cewa sun arce ne ranar Asabar din da ta gabata a gidan yarin gyara halinka da ke Denamora a jihar ta New York.
Kasar Eritrea ta sa kafa ta yi fatali da rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewa kasar tana take haƙƙin ƴan kasar nata ƙwarai da gaske. A cikin wata sanarwar da ta fitar jiya Talata, ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Eritrea ta ce wannan rahoto zuki ta mallaki ne domin bai da makama balle tushe. Sanarwar ta ci gaba da cewa wannan rahoto wani yunkurin ci gaba ne da tozar ta kasar musamman a fannin siyasa, tattalin arziki tare da zamantakewa ciki kuma har da batun take haƙƙin bil'adama. Kungiyar nan irin su Human Rights Watch da ta daɗe da su kallamirin gwamnatin ƙasar ta Eritrea kan yawan cin zalun ƴan ƙasar nata. rahoton wanda majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar tana musgunawa ‘yan ƙasar ta hana su faɗin albarkacin bakinsu ko kuma samar da ƙungiyoyi har ma da gudanar da addininsu. Haka ma waɗanda duk gwamnati ta kama da laifin aikata ba daidai ba, to tana yi musu hukunci mai tsananin gaske tare da tsare su da musu horo.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Hare-hare da ake kaiwa ta duniyar gizo na neman ya zame babban barazana ga kamfanoni daban-daban a duk faɗin duniya. Wani rahoto da wata hukuma mai suna Standard and Poor's da Turanci ta fitar jiya Talata ta ce an yi hasarar kuɗi kusan dala biliyan 400 a shekara ɗaya sakamakon wannan hari ta duniyar gizo da kamfanoni suke fuskanta. Rahoton ya ce kuma yanzu haka lamarin sai ƙara taɓarɓarewa yake. Kuma ta ce ƙwararru daga wannan hukumar sun bayyana cewa masu aikata ayyukan asha sun kai wa kamfanoni iri daban-daban hari na satan bayanai. Suka ce kamfanonin sun haɗa da irin su bankuna JP Morgan, kamfanin inshora na kiwon lafiya da sauransu. Suka ce masu aikata wannan aika-aikan dai suna yin sa ne da zummar satar kuɗin jama'a ko baya ga satan wasu muhimman bayanai wanda za su iya sayarwa ga wasu ɓarayi ƴan uwansu.
Mahukunta a nan Amurka sun tura wani ɗan sanda farar hula zuwa hutun dole bayan an gan shi isa'in da yake ƙoƙarin fito da bindiga domin ya fatattaki wasu yara matasa waɗanda baƙaƙe ne. Wannan lamarin dai ya faru ne a kudancin Amurka a cikin jihar Texas. An ga ɗan sandan yana kokuwa da ɗaya daga cikin waɗannan yaran kuma ya kada ita, wanda wannan shi ne tursasawa na baya-bayanin da ake tumar aikata shi sakamakon bambancin launin fata. Wannan abu ya faru ranar Asabar 6 ga watan wannan watan a birnin McNay da ke kilomita 50 daga arewacin Dallas. Rundunar 'yan sanda sun ɗauki matakin ne biyo bayan koken da al'umma so kai. Shi dai wannan ɗan sanda mai suna Eric Casbolt an gan shi yana gudu yana bin waɗannan yaran matasa kafin daga bisani ya samu ya cafke ɗaya daga cikinsu bayan ya kada ita a ƙasa nan take ya buga mata ankwa. Yariya 'yar shekaru 15 mai suna Dajaria Betko ta shaidawa wani gidan talabijin cewa ɗan sandan ya kama ta ya muɗe mata hannu kana ya kama mata gashi kamar linzamin doki.
A jiya Talata wani matsakaicin rundunar ƙyantawa a Siriya ya samu nasarar ƙwace ɗaya daga cikin sansanonin sojin gwamnatin ƙasar. Rundunar ta haɗin gwiwa ta samu nasarar karɓe bataliya ta 52 wadda mai magana da yawun rundunar ƙyantawa ya ce faɗa ne da aka yi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci amma kuma cike da tasiri. Ƙungiyar nan mai kare haƙƙin bil'adama da ke da headquarter a Ingila mai suna Syrian Observatory for Human Rights ta bayyana cewa sojojin gwamnati 20 ne aka kashe kana ƴan tawaye 14 suka rasa ransu. Su dai waɗannan sojojin suna kusa ne da babban titin zuwa Damascus wanda yake daure da bakin iyakar Jordan da Syria a cikin lardin Dara. Sojojin Syria dai sun samu mummunar koma baya a cikin ƴan watannin nan ciki har da rasa ikon bakin iyakarsu da Jordan zuwa hannun ƴan tawaye. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Tumadalla, jiya Talata ne wakilan majalisun dokokin tarayyar Najeriya suka zaɓi sabbin shugabanni inda jam'iyyar hamayya PDP ta goyi bayan 'yan takarar jam'iyyar APC waɗanda suka bijire wa shirin da shugabannin jam'iyyar su suka yi a majalisun duka biyu. Wannan shi ne karo na biyu da haka ke faruwa domin a 2011 'yan APC da suke hamayya suka goyi bayan takarar Aminu Waziri Tambuwal wadda ba shi ne shugabannin PDP suke goyon baya ba. Kuma wannan ne karo na farko da jam'iyya mai rinjaye a majalisa za ta raba iko da jam'iyyar hamayya a majalisar dattijai. Shin menene tasirin haka ga tsarin demokuraɗiyyar Najeriya? Tambayar da newa Farfesa Yusuf Alhassan na jami'ar Missouri da ke nan Amurka.
To, gaskiya wannan wani abu ne zance na cigaban demokuraɗiyya a Najeriya. Wato, wannan yana nuna cewa alhamdulillah 'yan Najeriya sun fara ƙwarewa ta fannin wato wannan ɓangare na siyasa tun daga shi yanzu tsakanin za a ce jama'iyya wacce take mai rinjaye da kuma wacce take da abokan hamayya sun haɗa kai har sun zaɓi shugaban ita ai shugaban abin nan jama'iyya da take rinjaye wanda su ne za su shugabance su a wannan majalisu guda biyu kuma wannan abu ne wanda zan ce an kafa tarihi kamar yadda aka kafa tarihin zaben shugaban kasa da aka yi wanda kasa gaba ɗaya zan ce suka zabe shi nan ma kamar ba hamayya
haka to professor jam'iyya mai mulki kuma jam'iyya da ke da rinjaye kuma ita take mulki a tsakiya yan takararta ba su kai labari ba
haka
menene tasirin wannan al'amari
ito a gaskiya an samu wato zan ce kiki kaka da yawa a ita kanta jam'iyyar APC saboda sararen ta da wasu shugabannin ta suka nuna cewa suna da nasu gwanayen ba wanda ya kama ba wanda su ƴan majalisu sai kamata su zaba ba
in ka tana cewa kana ganin suna da nasu gwanayen ko kuma dai sun tsara shi kan al'adar da aka saba na PDP tunda aka dawo demokradiya na cewa mukamai a raba su shiya
haka ne to a gaskiya da wannan din sun bi ta wannan bangaren ne in ka duba tun farko ai shi shugaban kasa ya nuna cewa shi fa wannan harka ba ta sa bace kazan mutane suna ta cewa ya kamata ya shiga wannan magana saboda ya fadi albarkacin bakin sai nuna cewa wannan abu ne wanda yake na ƴan majalisu da ya kamata su yanke wa kansu hukunci saboda ka shi ba zai shiga ba
to yanzu
amma abin mamaki
shi ne
sai kuma ita uwar jam'iyyar ta zo ta shiga ciki ta yi kane-kane
to shiga ta shiga ne ko ta makara shiga
ta shiga amma a makare
to
kamar yadda ka faɗa
makare
da ta yi wato ta riga ta yi furgajaji lokacin abin ya riga wato aikin gama ya riga ya gama
haka
saboda haka suka samu bore a tsakanin su waɗannan ƴan majalisu daga wannan camp na kamar shi sanata Bukola Saraki da shi ɗan majalisa Dogara ka gane lokacin da aka ga cewa wato ita uwar jam'iyya ta APC ga gwanayenta amma a lokacin kamar yadda kake sun riga sun yi fargajiyar
to Professor Yusuf Alhassan wannan ba zai zama wa ita jam'iyya mai mulki matsala ba ganin cewa dukkan mukaman sun dawo arewacin Najeriya
ito ai abu ne yanzu wanda zan ce aka yi zaɓe ka gane tunda da farko ita abin da ita uwar jam'iyya ta shirya daban amma su kansu su ƴan majalisar dattijai da kuma ƴan majalisa na ƙasa su suka zaɓar wa kansu wannan saboda haka idan sun yi zaɓen tumin dare saboda haka kaga za mu ce su suka jawo kansu ka gane in wani abu ne ya faru za a ce kasan an ce Bahaushe na ce sun ne jaruwa shi ruwa kan doka idan har wato wannan abin bai tasiri ba kamar yadda ni nake ganin zai yi so saboda haka wannan wani abu ne wanda ita uwar jam'iyya ba za a yi kuka da ita ba su ɗan majalisu su za su yi kuka da kansu tunda kaga kamar yadda na fara bayanin cewa da farko su shugabannin ita jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar PDP sun haɗa kai sun zo sun zaɓi shugabannin da suke so su wakilce su ko kuma su ja ragamar mulkin ita majalisar dattijai da kuma majalisar ƙasa gaba ɗaya to kaga wannan wani abu ne wanda ba taɓa samu ba a da kamar yadda ka faɗa da ana zaɓe ne shiya kawai ita PDP kamar yadda ta saba irin wannan abin nan abubuwa na zaka kama karya an ɗauka haka za a yi wanda ba mai zaton cewa APC za ta yi ma irin wannan tunanin ba to subhanallahi kuma ta zo ta yi amma kuma ta shaka shi dama lokacin ya ni canji to Allah ya kuma nuna musu canjin nan fa shi ne fa zai ci gaba.
Mulkin ko kalila ne to na Allah shi kasira ne don Allah ba ya canzawa.
Masana harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa suka ce matakin ƙaurar da helikwatan tsaron Najeriya zuwa Maiduguri mataki ne da ya kamata a ce an ɗauka tun shekaru da suka wuce. Ko da a can Najeriya tsoffin jami'an tsaro da ɗaiɗaikun jama'a suna yabawa da wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Mustapha Nasu Bazari ya aiko mana.
Ƙwararri a kan sha'anin tsaro tsohon gwamnan soja a jihar Kano Kano Sani Bello mai ritaya ga abin da yake cewa a kan wannan mataki.
Ai in ana yaƙi da 'yan ta'adda irin waɗannan ba kai kana kusan kilomita 500 da inda ake yaƙin to labarin nan ba daidai ba. Ina ga dole aƙalla babban headquarter na waɗanda ke tafiyar da wannan yaƙi suna can kusa da inda ake yaƙin. Amma ba daidai ba ne a ce wanda zai ba da umarnin yaƙi yana kilomita kusan 400-500 masu yaƙi kuma suna can suna fama lokaci saboda nisan zango tsakanin umarni da mai bada shi to sai ga an dan samu miskila. Ina tsammani wannan yayi daidai kwarai kuwa na tabbata zai kawo ma su kansu sojojin jin dadi. Domin kusan komai za a tattara musu kusa da shi ga baki ga hanci.
Jima dai sakataren kungiyar limaman masallatan Juma'a a jihar Niger Imam Umar Faruk ga abin da yake cewa
da an yi haka ne da dadewa muna ganin da abun nan ya zama labari. Haka din da yayi yayi daidai.
Tuni dai dama sha'anin kasuwanci ya gamu da cikas a sakamakon tarzomar kungiyar ta Boko Haram a yankin arewacin Najeriya. Alhaji Mustapha Olsto na ɗaya daga cikin 'yan kasuwar arewacin Najeriya da ke hada-hadar kasuwanci a ƙasashen waje. Ya ce a yanzu an fara ganin haske akan wannan mataki da aka ɗauka.
Alhamdulillah hankalin ya kwanta game da wannan mataki da aka ɗauka na da shugaban ƙasa ya ɗauka.
Amma a ɗaya gefen kuma ana ta samun matsalolin nan a Maiduguri da Yola. Ba ka ga kaman har yanzu akwai saurari na.
Insha Allah wannan ai yanzu aka fara wannan aiki. In Allah da za a kawo ƙarshen wannan abun kada a yi gaggawa.
To sai dai mataimaki ga shugaban kungiyar Kristoci a yankin arewacin Najeriya Rabaran Musa Dada na ganin akwai ɗan gyara akan matakin.
Ni idan headquarter ya koma Maiduguri to Allah sa a yi nasara. Amma idan har irin yan Boko Haram din suka kawo attack a cikin headquarter din fa to ni nayi tsammani cewa wato a bar headquarter din a Abuja amma wato a maida hankali.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogon muna cewa karfe 1 da kusan minti 17 ga shirinmu na gaba. Demokradiya a yau. Cikin shirin dole ne shugaban ƙasa ya bi ta kan gwamnoni wajen naɗa ministoci? Maudu'in shirin na yau kenan. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yanzu ba an kaddamar da majalisun dokokin tarayya da na jihohi abin da ya rage sai batun ko su wane ne za a naɗa ministoci da kuma kwamishinoni. Batun na tarayya shi ne ya fi ɗaukar hankali domin ba kamar yadda aka saba ba. Akwai raɗaɗin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ce ba lallai ba ne ya karɓi sunayen mutane da zai naɗa ministoci daga hannun gwamnonin jihohi. Bugu da ƙari, wasu jaridun ƙasar suka ce shugaban na Najeriya ya bar shugabannin jam'iyyarsa cikin zillumi game da mutane da yake shirin zai naɗa ministoci. Ga mashin fitar da Nasir Adamu Ilika ya haɗa mana kan wannan batu.
I will not have kept my own trust if I allow others at this.
Ba zan bari waɗanda suke ƙarƙashi na su zama masu saba doka ba, inji shugaba Buhari a jawabinsa na amsar mulki da ke nuna yadda yake son zaɓar 'yan majalisarsa ta zasta zuwa ba kamar yadda aka saba a demokuraɗiyyar Najeriya ba, inda gwamnoni da manyan jam'iyya ke turo waɗanda suke son a naɗa don buƙatun faɗaɗa tabarmarsu ta siyasa. Sabon ɗan majalisar wakilai Ustaz Yunus da ya ce ya yi aiki da Buhari tun a hukumar PTF na da amannan tsohon tsarin ya shuɗe.
A zuwa ce a wane ya nemi gwamna ne bai samu ba ko bai cancanta ba sai ya ce a kawo sunan shi a bashi minista. Muhammadu Buhari ya san ƙasar nan. Yanzu lokacin da zai da committee na transition waya taba tunanin ma zai ka irin su Ahmed Jaura. Jama'a za su sha mamaki irin mutanen da Buhari zai fito. Ya ce yana keeping nashi close to the chest.
Menene gaskiyar maganar kwanakin baya cewa shugaba Buhari ya jingina jerin sunayen da gwamnonin APC suka mika masa dan natsa su a matsayin ministoci? Ko ma yanzu yana nan yana tsara sunayen ne da alƙalamin sa? Da alamun don gujewa karambani wasu mukarraban Buharin ba sa shawar ƙarin haske kan wannan lamarin. Duk da haka ga abin da director ofishin tara tallafi da goyen baya ga Buharin Ibrahim Abdul Karim ke cewa.
Su wannan gwamnonin da muke da su guda 22 da shi Fayose shi ma gwamnan Ekiti da yake cewa shi ma sai an bashi dama ya yi nominating din nashi minister. Ai dan ya ga wa'ancin su yi magana ne. Tsarin ne suka samo shi a PDP. Gwamnonin nan da suke cewa za su ba da wani yaje saboda suna son wani ne yaje musu center ya protect interest din su. But interest din su is already covered. Babu wanda baya ganin general lokacin da yake son ya gane shi. General Muhammadu Buhari a Najeriya yake yana karanta jarida, yana jin VOE, yana jin hiran mutane. in kuka tsammanin bai san abin da to shine wasu ke tunanin sai an taimaka mishi yayi minista ya sai da za a yi sourcing contract ya zauna ya rubuta contract agreement a je a kai ma gwamnati ta yadda a gina refinery ko a gina highest project zaka samu yau a Nigeria a ce an ba contract mafi girma shine a ce ka gina refinery so me yasa ake mutane ke tunanin cewa bai san irin wannan abubuwan ba
dalalun ba lalle ne zama dan APC ya sanya mutun ya zama minista a gwamnatin Buhari ba don ko Buhari ya mara a tsohon ministan gona na Jonathan Akinwumi Adesina ya zama shugaban bankin Raya Africa ADB.
Menene sharadin da tsarin mulkin Najeriya ya shimfida game da zaben mutane da za a baiwa mukamman ministoci ko komishinoni ne? Gwamnoni ne za su mika shugaban kasa sunayen koyaya. Tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan.
Tsarin mulkin Najeriya in muka karanta kashi na 5 da kashi na 14 da kashi na 147 ta yi magana akan wannan batun. Wato musamman muka je kashi na 147 karamin kashi na 1 na tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi masa gyare-gyare za a ga musamman a kashi na 147 karamin kashi na 1 an ce anan shugaban kasa wato shine yake da iko da zai fadi irin yawan ministoci da zai nada don da za su aiki da shi in muka je karkashin kashi na 2 na karamin kashi na 147 aka ce shi shugaban kasa shine yake da iko ya nada ministocin amma kafin mutanen da ya nada su zama ministoci ko ya ambaci sunan su zama ministoci sai ya mika wa majalisar dattabai na kasa majalisar dattabai tukunan su tabbatar cewa wa'annan mutanen sun yarda wato da zabe shi shugaban kasa in yi haka wato ya bi abin da doka wa tsarin mulki yace amma a karkashin kashi na 747 karamin kashi na 3 sai aka ce shi kuma shugaban kasar in fa zai nada ministocin ya tabbatar ya nada akalla mutum daya daga kowane jiha na Najeriya akalla a samu minista guda daya daga kowane jiha na Najeriya amma sai aka ce in fa zai nada ya tabbatar cewa dadin shi din nan ya bi ka'ida da aka shimbida a kashi na 14 karamin kashi na 3 na tsarin mulkin Najeriya wato anan shine kar a dauki yan jiha guda daya misali in za a da ministoci 36 kar a dauki wata jiha ya tabu mutane 2 ko kuma a debi yan kabila guda daya a tara su a cikin gwamnatin tarayyar Najeriya a matsayin ministoci wato abinda tsarin mulkin Najeriya ya ambata kenan ya ba shi shugaban kasa daman da ministoci Haji Sabo
ta ya zai samu wadannan mutane shi da kansa zai zabo mutane nan ko kuma gwamnonin jihohi ne za su zaban masa mutane da zai nada ministoci
nazo kan batun tambayan da kai to anan amsa har yanzu za a same shi a karamin kashi na 1 karamin kashi na 2 shine cewa shi shugaban kasar ne in za mu fassara doka kamar yadda doka yace shi shugaban kasa ne yake da iko a karkashin tsarin mulki yace ga mutanen da zai nada su ministoci shin a ina zai samu wayannan mutanen to anan kuma za mu tafi ne harka da ta shafi sanin sa da ɗan Najeriya da sanin sa da kuma yanda harkan siyasar Najeriya take wato a matsayin sa da ya takara akan tsarin mulkin partin sa to in ya ga dama zai iya tambayan gwamnoni ko kuma in ga dama zai tambaye wa'ansu da suka san jama'a wannan jiha shin ina son na da minista daga jiha kaza in shi fa bai san wanda zai nada kenan daga wannan jiha ba ko zai zabe shi daga wannan jiha to sai ce to gashi wani ku ka min mutum ina son nada shi minista in ya tantance ya tabbatar ya zama mutumin da zai aiki bisa ga doka kuma ba shi da miskila zai gabatar da shi majalisar dattawa ba a nada shi amma ba wajibi bane ina so in jaddada in za a karanta tsarin mulkin Najeriya da kyau a masa fasara abin da muke kira literal interpretation, wato a masa fasara yanda zai zama fasara da babu kauce-kauce, to anan shi din ne yake da iko ya rada ministocinsa.
Haji Hassan Liman, su gwamnoni tunda shi shugaban kasa ba wajibi bane ya karbi sunaye, domin akwai maganganu cewa ya gwamnoni da suke karkashin jam'iyyarsa kowa ya kawo sunayen mutane shugaban kasa ya ce musu, shi ba dole bane, ko kuma tsarin mulki bai ce ya karbi sunaye daga hannayensu. To su gwamnoni shugabannin ƙananan hukumomi suna ba su sunayen mutane suke nada komishinoni?
Tambayan ka din nan Haji Sabo tana da ansa guda biyu. Ansa na farko shine shi din nan fa in aka je ta harka ta siyasa, in yaga su ya dace ya yi amfani da sunayen da gwamnoni suka kawo masa, zai amfani da shi, amma ba tilas ne akan shi ba. In muka koma kuma bangaren gwamnoni, amsan tambayan ka za mu same shi a kashi na 192, karamin kashi na 1 da na 2 na tsarin mulkin Najeriya, inda gwamnan jiha shi aka bashi iko da zai ce ga adadin komishinoni da zai nada a kowane jiha. Shi din nan ne zai nada su kuma ya gabatar da su ga majalisar jiha su tabbatar da su a matsayin komishinoni. Amma babu a cikin tsarin mulkin Najeriya a wannan kashi na 192 inda aka rubuta cewa ya zama wajibi ko tilas gwamna zai karbi sunaye a hannun shugaban ƙananan hukumomi, ko kuma su din nan za su rubuta sunaye su kai masa su ce dole ne ya aiki da shi don kawai siyasan su ko partin su ya zama daya. A'a, abin da kawai aka buƙaci gwamna yi a cikin kashi na 192 karamin kashi na 2 shine gwamnan ne ya tabbatar fa in zai nada mutane ya tabbatar ya bi ka'ida yanda aka ambata a kashi na 14 karamin kashi na 4, wato kar yadda wayansu kabilu ko wayansu ƴan ƙananan hukumomi sune su kasance suna da yawan komishinoni a gwamnatin su, abinda aka ce kenan kamar yadda aka ambata a maganar shugaban kasa.
Masu haro da fashin bakin nan, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya a yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasir Adamu Ilhikaya da lauya Hassan Liman da kuma Kiba Hiro Diodone wadda ya daidai da sautin shirin, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla masu haro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku.
Baba mai da dama da suka tashi ya yi dalilin mutuwar mutane har 20 a jiya Talata. Wannan lamarin ko ya faru ne a fadin gwamnatin kasar Iraki, wato Baghdadza, wanda yake karkashin barazanar ƴan kungiyar ISIL. Wannan harin bom din ya fi muni ko shine wanda wata mota dauke da bom ya tarwatse akan babban titin da ake kira titin Palestine, da ke da yawan zirga-zirgar jama'a, wanda kuma yake matattaran kantunan cin abinci ne. Wasu rurare kuma da aka kai wa hari sun hada da motocin sintiri na sojoji da kuma kasuwa. Eritrea ta sa kafa ta yafa talida rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewa ƙasar tana take haƙƙin 'yan ƙasarta ƙwarai da gaske. A cikin wata sanarwar da ta fitar jiya Talata, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Eritrea ta ce wannan rahoto zuƙi ta mallaki ne domin bai da makama balle tushe. Sanarwar ta ci gaba da cewa wannan rahoto wani yunkuri ne na ci gaba da tozarta ƙasar, musamman a fannin siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da kuma batun da yake da nasaba da kare haƙƙin bil'adama.
To madalla gaishe ka, da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a safiyar nan, sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri, ciki har da rahoto cewa ma'aikata a jihar Plateau sun janye yajin aiki na wata guda da suka dade suna yi. Kamun mu sallama da ku, muna miƙa gaisuwar fatan alheri ga tambarin Adama Alhaji Abubakar Mujalli da fatan kowa yana lafiya. Yanzu a madadin abokan aiki na musamman Ladan Ibrahim Ayawa da Kiba Hiro Diodone da kuma da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Jim Haman da ya riga masa, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.